sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu auren ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na Biyoyi Africa da radio amfani sarauniya fara'a normal da lord da kuma niya kana masu na'uran computer suna iya daddangula Biyoyi Hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar Masu sauraro assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta ce tana buƙatar kuɗi kusan dala miliyan 271 domin samar da cimaka da magunguna ga sassan da kasar da kungiyar Boko Haram ta daidaita kana muna da rahoto akan tabbatar da kammala ginin tashan saukar da kayayyakin tashan jirgin ruwa wanda ake ginawa a jihar Plateau sai kuma kauracewa da wasu ƴan majalisar dattijai daga jami'ar Democrat suka ce za su yi jibi wajen bikin rantsar da tsohon shugaban Amurka sai labaran da suka dauke hankulan jaridun jamhuriyar Niger tare da Sulaiman Barma kana mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka bar muna a wayan tarho amma fa dukkan waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum a kasar Turkiya kafofin yada labaran kasar sun bada rahotannin cewa an kama wani da ake zargi shine ya kai hari akan wani wurin rawa ya kashe mutane 39 ranar 31 ga watan Disamban nan da ya shige jaridar da ake kira Harriyet Daily News ta ce hukumomi sun tsare wani mai suna Abdulkadir Masharipov jeli tene a gundurmar SNU dan wato kuma lokacin da ake tsaka zo kama shi dansa dan shekaru 4 yana nan yana kallo wata tashar talabijin a kasar da wasu kafofin yada labarai sun ce an kama mutumin ne yayin da aka kai sa mamaye a wani gida inda yake zaune da abokinsa daga Kyrgyzstan hakanan an tsare wasu biyar dake gidan cikin su har da mata uku an mika yaron ga hukumomi masu kula da yara rahotanni suka ce ƴan sanda sun gane inda wadda ake zargin yake tun a makon jiya amma suka jinkirta daukar mataki domin su kiwoci zirga zirgar sa da kuma waɗanda yake mu'amala da su
ana sauran kwanaki kamin a rantsar da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump wanda zai bude sabon babi ga kawancen kasashe da ke yammacin Turai da Amurka gwamnatin Obama na ci gaba da aiki domin tabbatar da kawayenta da ke Turai cewa babu abin da zai sauya ginshikin dangantakar su Jay Litini sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa London zangonsa na biyu a ziyararsa a ƙarshe a wannan mukami ganawar da masa Kerry da sakataren harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson ya maida hankali ne akan Syria da wasu batutuwa Hakanan, Kerry ya gana da babban bishop na kasar Ingila, Justin Welby, inda shugabannin biyu suka tattauna akan bukatar kasa da kasa ta maida hankali akan sulhu. Gwamnatin Ingila, Jay Litini, ta fi maida hankali ne akan kalaman shugaban na Amurka mai jiran gado, inda ya bayyana goyon bayansa na ficewar Ingila daga kungiyar tarayyar Turai, da kuma tabbacin da sabuwar gwamnatin Amurka ta yi cewa Ingila ta tsammaci sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen biyu.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya kama sabon fara da hukumomin leƙen asirin Amurka kwanaki hudu kamin ya kama aiki a zaman shugaban Amurka na 45. Shugaban hukumar leƙen asirin Amurka CIA mai barin gado John Brennan ya faɗa ranar Lahadi a wata hira da aka yi da shi cewa Mr. Trump bai fahimci irin barazanar da Rasha take wa duniya ba ya kuma nuna damuwa da yawan magana da sakonni ta Twitter da Trump yake yi. Brennan ya ce hakan ba alheri bane ga Amurka. A cikin sa'o'i Trump ya mai da martani yana ta babar ko Brennan ne ya tsegunta yan jarida bayanan da ba a gaskanta sahihancin su ba da ke zargin Trump din yayi lalata yayin da ya kai wata ziyara a Moscow a halin da ake ci kuma yayin da lokacin rantsar da sabon shugaban Amurka lokaci ne na nuna haɗin kai a bana akalla wakilai yan jam'iyyar Democrat 26 zuwa yanzu suka bayyana cewa ba za su halarci bikin rantsar da shugaban na Amurka ba
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A nan Amurka kuma hukumomi suka ce sun kama matar Umar Martin mutumin da ya kai hari a wani club a birnin Orlando da ke jihar Florida a tsakiyar bara. Ana zarginta da rashin gaskiya. Attorney General ta Amurka Loretta Lynch Jay Litini ta tabbatar da kama Nur Salman. An kama ta kusa da birnin San Francisco inda take da zama da ɗanta. Masu gabatar da kara suka ce yau Talata suke sa ran gabatar da ita a karon farko a gaban kotu a yankin Oakland da ke jihar California. Salman ta juma 'yan sanda suna gudanar da bincike a kanta. tun bayan da mijinta ya bude wuta a wani club mai farin jini ga ƴan luwadi cikin watan Yunin bara ya kashe mutane 49 kana ya rauna ta wasu 50 a wani hari da ake ganin ya sami ingizawar kungiyar ISIS mijin nata Umar Matin ƴan sanda sun harbe shi suka kashe shi bayan sawoyi uku ana kai komo tsakanin sa da jami'an tsaro ƴan sanda a birnin na Orlando da hukumar FBI suna ta kokarin sanin ko Salman tana da masaniya game da wannan hari
Prime Minister Sabia Isa Mustafa ya yi kira da akai zuciya nesa a dangane da kasar Sabia bayan da kasashen biyu suka goce da cacar baki a ƙarshen mako a hira da yadda sashen Albania na muryar Amurka Prime Minister Mustafa ya mai da martani ne ga shugaban Sabia Tomislav Nikolić wanda ya shirye kasar sa take ta tura sojoji zuwa Kosovo domin kare Sabiyawa idan hakan ya zama to wajibi bayan da hukumomi a Kosovo suka hana wani jirgin kasa da aka yi rubutu a kansa cewa Kosovo Sabia ce shigar kasar a ranar Asabar Mustafa ya kira kalaman shugaban na Sabia a zaman na rashin dattaku kuma barazana ce ba ga Kosovo kadai ba amma ga yankin Balkans baki daya
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka To bari mu bude taskar rahotannin da Sulaiman Manbarma wanda ya aika mana da cewa Jamhuriyar Niger na bukatar akalla kudi dala miliyan 271 domin taimakon wasu bayan Allah da Boko Haram ya daidaita ga Sulan da karin bayani a cikin wannan rahoton
Samar da cimaka ga wasu ƴan ƙasar ta Niger da tanadin abinci mai gina jiki da batun tunkarar annobar cututtuka da matsalolin ambaliyar ruwa da batun kaurar jama'a sune muhimman fannonin da hukumomin majalisar ɗinkin duniya da hukumomin Niger ke fatan mai da hankali a kansu a tsawon wannan shekara ta 2017 kamar yadda suka bayyana a yayin taron kaddamar da tsarin fasalin waɗannan ayyuka Malam Lawan Magaji shine ministan ayyukan jin kai a Jamhuriyar Niger
zai kama kamar miliyan 271 na dalan Amerika kenan sai ka dauka kamar miliyar 112 zuwa 13 za su hada da karhin su da karhin masu hannu shi ne suke ba su goyen baya su kuma su kawo mana goyen baya da na ciki ake janarija shi ma gwamnati ya yi tsari yana zai kawo wannan gudunmuwar kaga commission european tana daya cikin wanda suke ba da goyen baya ga wani abin Amerika tana na biyu Canada tana na uku kamar dai wannan su kadai wannan guda uku da na zana maka za su kawo kamar kishi 65% na wannan kudin kuma duka jikadan su suna wannan gurin
galibin waɗannan kudade za a yi amfani da su ne domin mazauna yankin Difa a sakamakon mawuyacin halin da suka shiga biyo bayan rikicin Boko Haram saboda haka nasojin ta bakin shugaban majalisar karkarar Difa Mahiru Malam Ligari
galibi wanda suke noma suna cikin waɗannan communikin wanda mafi yawa wannan abun ya same su to basu samu suka yi noma ba da shekaru zuwa uku sun bar gidajen su muna so a taimaka musu don su samu su koma su gyara gonakin su shiga aiki kuma muna so a tallafa makiyaya shi ma haka nan ne kuma akwai matasa lalle ya kamata a ba su horo wanda zai sa su kama sana'a don kuma kasu kuma a gaba a ce za su shiga wani aiki na asha wanda zai sa su je kuma su shiga ta'addanci amma ka a shagala wa'annan ƴan gudun hijiran mafi yawa fa akwai wanda ba za su koma ba inda suka zauna nan za su maida shi gidansu to sai mu ga yanda za mu kawo gudunmuwa abin da ya shafi wurin da za a musu gine-ginen da za su zauna kuma a kawo musu matakan da za su kama sana'a kuma su samu rayuwa mai inganci
yanzu miliyan 140 na dalar Amurka ne suka shiga hannu inji jagoran haɗin gwiwar ofisoshin majalisar ɗinkin duniya a Niger Fodie Ndiaye wanne ya ƙara da cewa
nous avons pu mobiliser environ 140 millions de dollars soit 70 milliards de francs CFA 54% des fonds recherchés à travers le plan de réponse.
Baya ga waɗannan kuɗaɗe da adadin su ya kai kashi 54 daga cikin 100 na abin da ake bukata. A ɗaya gefe an kebe wasu miliyoyi 64 na dalar Amurka a wani tsarin da ya sha bamban da wannan fasali domin wasu ayyukan ci gaba.
Pour des projets non inclus dans le plan de réponse humanitaire.
Wata matsalar ta daban da aka bayyana shirin tunkara a bana ta shafi karancin ciyawar dabbobi da aka shiga a wasu yankunan wannan ƙasa a yayin da darajar busashe a kasuwanni ta faduwar was a sakamakon faduwar darajar naira inji gwamnatin Niger Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger
Amshin
To kafin mu ci gaba a shakata da wannan. To daga jamhuriyar Niger sai batun gina tashar saukar da kayan jiragen ruwa da za a gina a bisa fako a jihar Plateau wanda a da aka fara aka kuma dakatar da aikin amma yanzu ministan sufuri na Najeriya Rotimi Amaechi ya ce za a ci gaba da wannan tashar ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin tarayya ta jaddada aniyarta na haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Plateau da kamfanin Duncan Nigerian Limited don kammala aikin tashar hada-hadar kasuwanci inda babu teku da ke yankin Haifan a nan jihar Plateau. Ministan sufurin Najeriya Rotimi Amaechi ya bayyana haka yayin rangadin gani da ido don duba yadda aikin ke gudana. Ministan ya fara ne da gabatar da roƙo wa gwamnatin jihar Plateau da ta sa baki wajen janye ƙarar da kamfanin Duncan Nigerian Limited da ke gudanar da aikin ginin tashar ta shigar da gwamnatin da ta gabata ta Jona Jan bisa dakatar da aikin da rushe mata wasu sassan gine-ginen tashar.
Resuscitation and reconstruction of the Haipan Dry Port Implementation Committee to make sure that by June when I come back the place will be ready.
Minista Rotimi Amaechi ya ce kwamitin da ke farfado da sake ginin tashar hada-hadar kasuwanci da ƙara azama don tabbatar da cewa kafin watan Yuni wannan shekara an kammala aikin. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce tashar za ta inganta kudin shiga wa jihar Plateau game da ba matasa da dama ayyukan yi.
In mun samu matasa a ce 2000 ko 3000 suna aiki a nan da mata da matasa. Banda haka in sun fara a nan ai abu ne wanda kudin shiga na shiga ma gwamnati. So gwamnati za ta samu abubuwa da yawa za su samu amfani.
Shugaban hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa a Najeriya Hassan Bello ya ce tashar za ta rage cinkoson da ake samu a tashar jirgin ruwa.
Wannan aiki kamar yadda kika gani tasha ce wadda za a yi ta kawo kayayyaki ko kuma fitar da su. Akwai su a ko'ina Najeriya kamar nan Jos, Maiduguri, Kaduna, Funtua da Kano da Ibadan da kuma Isiolanga a jihar Abia State. Jirgi zai kwaso kaya daga tashoshin jiragen ruwa na Port Harcourt ko Lagos a kawo nan. Idan an yi haka nan an so kama mutanen Plateau. Za a kawo kaya daga India, daga China, daga America duk a kawo nan aji. A nan za a biya custom duty. Wannan zai shafi tattalin arzikin jihar Plateau. Kasar Plateau Allah ya mata albarkace ta da abubuwa da yawa wanda ake nema a kasashen waje. So in mun fara wannan za mu fitar daga nan wannan tasha ce wadda za ka yi kawo kaya ko kuma ka aika su.
Director kamfanin Duncan Nigerian Limited Godfrey Bawa ya ce yanzu haka aikin ya kai kashi 50 da kammaluwa.
Mutanen da za su amfana da wannan tashan mutane kamar North Central da muke da shi, which is the Kwara State, the Benue State, the Nasarawa State, the Plateau State, part of federal capital ma kuma muna ganin daga nan zuwa wata shida Allah ya so yarda da mu samu kammala wannan aikin
basaraken gargajiya da ke yankin Haifan yace al'ummar sa za ta bada kyakkyawan tsaro wa tashar
sunana Paul Bulus Study Talk kwanakin baya da aka zo za a demolition anan youth sun tashi sun ce basu yarda ba yanzu dai da shike program din ya ci gaba tabbaci da zamu bayar shine dan yara suka samu aikin yi anan za su tare duguni abubuwan da za su sami you know shi company na nan sannan mu a gaba ɗayan gari muna nan muna sa ido ba za mu bari a saci kayan su ba ba za mu bari kuma a damaging kayan da yake na company ba because mu ma za mu ci moriyan
aikin ginin tashar hada-hadar kasuwanci ta tudun dai an kiyasta zai lankwame akalla naira biliyan 30 zuwa 40 Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
kwanaki biyu da suka rage a rantsar da sabon shugaban Amurka Donald Trump kwaram sai ga wasu 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin Amurka su 18 na cewa ba za su kaura cewa wannan biki to ganin cewa 'yan jam'iyyar ta Democrat ba su ne ke da rinjaye a majalisar ba na tambayi Professor Yusuf Alhassan na jami'ar Kansas da ke jihar Missouri ko wani tasiri wannan kaura cewa nasu zai yi
eto wato gaskiya wato abubuwan da suke faruwa a kasan nan a siyasance wato zan ce ba taba ganin su ba tun da kasan nan ta daga buɗe da shekara wato 300 da suka wuce ba a taba samun shugaba inda yake a wasu ƴan majalisu na kasa misali na jama'a majalisa ta kasa da kuma majalisar dattijai a ce sun fito karara sun nuna cewa ba ma wai a hasin wato suna ko dan kokonta wanda ba a sun fito kararin sun nuna cewa wato ba ma za su je wato wannan wajen nada shi ba ko ba dan komai ba saboda sai daga cikin gashikan ita ya majiya ta kokara da su ko ya karare fada shi yana ganin shugaba ne jiran su gaskiya wato ba shugaba ne wanda yake na barburi saboda yayi amfani kuma ya bari an yi wata kasa ta yi amfani da shi ya samu mulkin kasar nan to a halin yanzu wannan abubuwa suna ƙara fitowa fili nan da nan ɗan majalisar kasa da kuma da tije da kamar da ka faɗa na democrat suka mara masa baya su fiye da wajen 17 ko zuwa a halin yanzu suka ce su ba za su je naɗa shi ba saboda haka suna da harkokin da suke ganin ya fi wannan muhimmanci wani tsarin shi Mr. Lewis wannan shi ne lokacinsa na farko a kasa ba wanda ya fi shekara rin na tsirarsa ta ɗan majalisar kasa ta abin nan jirgi a kan to kaga wannan ya nuna wato baraka ce ta samu a cikin dimokuraɗiyya ta kasan nan banda wannan kamar yadda ka faɗa akwai ƙungiyoyi daban-daban a halin yanzu amma koda zai tasiri wato an riga an rage masa darajarsa an rage masa wani wato
kima
kimarsa da kuma darajarsa da kuma yadda kasa ta kace shi gaba ɗaya idan kamar na ga nan sha muka sha
malakan ko alilla ne mara
Yanzu mun zo ga labaran da suka dauki hankulan jaridun Jamhuriyar Nijar ta da Sulaiman Barma.
Sharhin jaridun zai soma da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa kasar Chadi ta rufe iyakarta da kasar Libya bayan la'akari da mummunar barazanar tsaron da ake huskanta a sakamakon fargabar yuwar wani kutsan yan ta'adda a wannan lokaci da al'amura ke ƙararin cabewa a ƙasar ta Libya, kamar yadda Prime Minister na ƙasar Chadi Albert Fahimi Fadeke ya bayyana a jawabin da ya yi a makon jiya ta kafafan ƙasar inji Lebanon, wacce ta ƙara da cewa ya kamata hukumomin nishiyar su hamzarta koyi da takwarorinsu na ƙasar Chadi tare da saka ido sosai a kan iyakar ƙasar da Libya, wace a yau 'yan ta'adda suka mayar da kudancinta tamkar wata matattarar 'yan bindiga. Jaridar Le Republicain cewa take kotun hukunta laifukan soja ta yi watsi da buƙatar bada belin mutanen da ake zargi da yunkurin juyin mulkin da shugaban ƙasar Niger ya bayyana murƙushewa a cikin jawabinsa na ranar 17 ga watan Disamban 2015. Yau sama da shekara ɗaya da garkame hafsoshin soja aƙalla 12 da farar hula ɗaya ake ta tafka muhawara a kan wannan batu tsakanin masu zargi da a ɗaya gefe lauyoyin da ke kare waɗanda ake zargin. Bayar da bailinsu bai samu ba, ba a kuma yi zaman shari'ar ba, ballantana a san hukuncin da za a yanke musu, yayin da ɗumbin 'yan Nijar suka ƙagu su ga an fara wannan shari'a domin sanin yadda za ta kaya, in ji jaridar ta Le Republicain. Jaridar La Rue de l'Histoire ta labarta mana cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta karrama wasu sojoji 'yan Nijar kimanin 650 saboda yadda suka gwada ƙwazo da ƙwarewa a yayin da suke aikin tsaro a ƙasar Côte d'Ivoire a ƙarƙashin rundunar haɗin gwiwa ta ONUSI. Jaridar ta ƙara da cewa a yayin wani ƙasaitaccen biki da shugabar gudanarwar ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Côte d'Ivoire, Aishatu Min Daudu ta jagoranta, ta bayar da lambobin yabo ga waɗannan askarawa da suka yi aikin tabbatar da tsaro a shiyoyin birnin Abidjan da yankunan Ganyuwa da Grabo da Tabu zuwa garuruwan iyakar Côte d'Ivoire da ƙasar Liberia. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule, mun zo ga shirinmu, wato ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto daga Lokar Gambe. Ire Amerika san kuɗi sanin saƙona daga kashin Shattima na jihar Borno. Ina mai gaisuwa ta alheri da sojojinmu na Najeriya, Allah shi kare mu na su bisa ga maƙiyan cikin gida da na daji, kuma wallahi jinjina ta tabbata gare su, kuma Allah shi ƙaura muku ƙarfin gwiwa, Allah shi kawo mana ƙarshen ta'addanci a rocin Najeriya da duniya baki ɗaya.
Assalamu alaikum jiwaye Hausa, ina na musu mankan Daura. Ina kira ga shugaban kaza Muhammadu Buhari da gwamnatin jihar Kaduna da taimake mu su agaza mana buɗe mana gidan rediyo a karamar hukumar Daura. Saboda karamar hukumar Daura ta zama babban gari wanda ya kamata a ce an taimaka mana da gidan rediyo saboda isar da sakokuna kala da kala na alkhairi da sauransu.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Uda Muhammadu a garin Garki a ƙaramin hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Sau zan yi amfani da wannan dama na kira ga shugaba zama a gadon Jijima a Jumai da ta gaban gidan gado. Sikori ga Barack Obama.
Mai magana Musa Shehu Yunusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Dan Allah muryar Amurka, ku yi samun sako na zuwa ga kamfanin nan wanda ake kamfanin sadarwar Aisha. Dan Allah wannan sako, Allah ya sa ya fada ku. Yau kusan wata biyu kuke fuskantar matsalar network a karamar hukumar Yusufari a jihar Yobe. Wanda yau kusan wata biyu ka kira ya wani sai ya je zuwa wani, ko kuma ka kira ba ta jin magana. Haje kamata ba, zalincin da wannan kamfani suke wa mutane sai kamata ba bai cancanta ba. Ya kamata ku gyara wannan network. Wata ce, ina wulaƙantar da mutane sai ka sa katin naira 200 a wuni ba za ka yi zance tsaye ba, sai ke ya ƙare ba ka ji maganan da ka buga wani ba ka jin maganan ko ka buga wani ya ji ya yi wani. Ai bai kamata ba, ya kamata ku duba wannan matsala.
Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Kuna magana da Yusuf Buzuka mai ledar Gwalalo a jihar Bauchi. Na so na yi amfani da wannan dama domin na miƙa ta'aziyya ta ga iyalan waɗanda bom ya kashe su a jami'ar Maiduguri a jiya. Ubangiji Allah ya musu rahama. Su kuma waɗanda suka mutu wannan sanadi kada su manta fa su ma za su je gaban Allah. Allah kuma yana nan yana kallon su kuma ya tanada azabar da zai musu.
To ma adalla da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma wannan karan a takaice.
A ƙasar Turkiya kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ba da rahotannin cewa an kama wani da ake zargi shi ne kai hari a kan wani club ya kashe mutane 39 ranar 31 ga watan Disamba. Jaridar da ake kira The Harriet Daily News ta ce hukumomi sun tsare wani mai suna Abdulkadir Masharipov jiya Litinin a gundumar Esin Youth. Dan shekaru huɗu da haihuwa na nan lokacin da jami'an tsaro suka kama mahaifinsa. Wata tashar talabijin a ƙasar da wasu kafofin yaɗa labarai sun ce an kama mutumin ne yayin da aka kai wani samame a wani gida inda yake zaune da abokinsa daga Kyrgyzstan. Yan sanda suna da labarin sa sun gano inda yake tun makon jiya, amma suka jinkirta ɗaukan mataki saboda suna so su yi kiwon sa su ga irin waɗanda yake mu'amala da su da kuma zargarsa. Ana saura kwanaki kamin a rantsar da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump wadda zai bude sabon babi ga kawancin ƙasashe da ke yammacin Turai da Amurka. Gwamnatin Obama tana ci gaba da aiki domin tabbatar wa ƙawayen nata da ke Turai cewa babu abin da zai sauya a ginshiƙan dangantakar ƙasashen da kuma Amurka. Jiya Litinin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa London zangonsa na biyu a ziyararsa ta ƙarshe a wannan mukami. Ganawar da Mr. Kerry ya yi da sakataren harkokin wajen Ingila wato Boris Johnson sun fi mai da hankali ne a kan batun Siriya da wasu batutuwa. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya kama sabon fada da hukumomin leƙen asirin Amurka kwanaki huɗu kamin ya kama aiki a zaman shugaban Amurka na 45. Shugaban hukumar leƙen asirin Amurka CIA mai barin gado John Brennan ya faɗa ranar Lahadi a wata hira da aka yi da shi cewa Mr. Trump bai fahimci irin barazanar da Rasha take yi wa duniya ba.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da Salamu Abu da ya bada umarni da injiniyan mu Charles Hall ni Ladan Ibrahim ke cewa ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya.